Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Alhamis ɗin nan wata babbar kotun jihar Kano ta hukunta makasan Hanifa Abubakar, ɗan yarinyar nan mai shekara 5 wadda mutuwarta ta girgiza duniya a watan Disamban shekarar da ta gabata. Daga ranar Alhamis 28 ga watan nan na Yuli, malaminta Abdulmalik Tanko da waɗanda suka taimaka mishi Isiyaku Hashim da kuma Fatima Jibrin sun san makomarsu. Wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim ya aiko mana cikakken bayanin abin da ya faru a kotun.
Abinda muka fara gani ko kuma muka fara tabbatarwa muka ci karo da shi a wannan haraba kotu da kuma wajenta shine idan ka tunkaro kotun tun daga wajen kotun zaka tabbatar da cewa akwai isasshen tsaro yayin da zaka ga jami'an tsaro na farin kaya da kuma waɗanda suke cikin kaya ɗin da motocinsu a ko'ina lungu da saƙo na ciki da wajen ita wannan kotu domin tabbatar da cikakken tsaro a wannan wuri duba ga irin girma da kuma yanayin ita wannan shari'a da ake yi. Ana tuhumar su ne da kisa kuma na ƙaramar yarinya wanda kowa ya sani cewar ya ɗau hankalin jama'a a faɗin duniya ma ba ma Najeriya ko kuma jihar Kano kaɗai ba. Babban joji na wannan kotu ya shigo ya zauna da misalin ƙarfe 11:14 domin karanta musu tuhume-tuhumensu da kuma yanke musu hukunci kamar yadda kowa yake tsimai. Daidai wannan gaba su waɗanda suke ƙara suka tashi suka watar da kawunansu, sannan kuma ɓangaren waɗanda suke ba da kariya su ma suka tashi suka gabatar da kawunansu. Daga nan kuma shi babban joji wato Justice Usman Naba ya fara karanta kunshin tuhume-tuhume ga su waɗannan mutane, sa'annan ya shiga karanta dukkanin abubuwan da suka wakana a shari'o'i da suka gabata cikin wannan shari'a da ake yi. Ya ɗauki akalla awanni 3 da wani abu yana karanta dukkanin abubuwan da suka wakana kama ga tun daga ranar da aka gurfanar da su waɗannan mutane a gaban kotu da kuma lokacin da aka zo aka fara kariya da kuma lokacin da aka zo har zuwa ranar da aka tabbatar da an gama shari'a kuma aka saka wannan rana a matsayin ranar da za a zo a yi hukunci ga su waɗannan mutane da ake tuhuma da waɗannan laifuka. Ana tuhuma su ne da laifin sace yarinya da kuma ɓoye ta da haɗin kai, haɗin baki da kuma kashe ta daga ƙarshe. Bayan alƙali ya gama karanta dukkanin abubuwan da suka wakana a zaman kotu da suka gabata, sai ya yanke wa su waɗannan mutane hukunci. Da farko dai ya fara da shi babbansu wanda shi ne kamar za a ce uwa kuma uba a cikin wannan shari'a, wato Abdulmalik Tanko, wanda ya yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya, sannan kuma ya yanke masa hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru 5. Bayan nan ya kira wanda ake tuhuma na biyu, wato Isiyaku Hashim, wanda shi ma yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya da kuma shekaru 3 bisa laifin ɓoye sanin abin da yake wakana da ya yi a cikin wannan shari'a na sace yarinyar, yunƙurin sace ta da kuma kisanta. Ya kuma ƙara mishi da shekara 2 wanda aka haɗa da shekara 3 da farko ya zama shekara 5 kenan kan laifin haɗin baki ko kuma in ce haɗin kai da suka yi wurin yunƙurin sace ta ita wannan yarinya. Sai ita wacce ake tuhuma ta uku, wato Fatima Jibrin, inda ita ma aka yanke mata hukuncin shekara 2. An yanke mata hukuncin shekara 1 farko bisa laifin haɗin baki da aka yi da ita da kuma shekara ta 2 bisa laifin yunƙurin sace ita wannan yarinya tun da fari. Abu dai za a ce ya yi wa mutane daɗi, ya yi wa wasu ba daɗi. Domin a wannan zama na kotu an samu halartar iyayen dukkanin waɗannan mutane da ake tuhuma a wannan kotu. Da farko dai akwai iyayen shi Hashim, wanda ni a bayana ma ta zauna, mahaifiyarsa da 'yan uwansa, akwai su iyayen wato Hanifa waɗanda dukkanin zaman kotu su ma suna halarta. Akwai ƴan uwa ga shi kanshi Abdulmalik Tanko waɗanda suka halarci wannan zaman na rana inda za a yanke musu hukunci. Tabbas abu yayi daɗi domin mun samu tattaunawa da shi mahaifin wannan yarinya.
Zuwa ban taɓa tunanin cewa ba za a muna adalci ba. To Allah ya tabbata ayi adalci abin nan cewa jama'a sai godiya. Da addu'o'i da jama'a kusan suka zo na Allah mun fa albarka.
Amin.
Akwai mai da fuwa gidajen su lafiya. Mun gode. Allah ya saka kwa da alkhairi.
Amma ita mahaifiyarta saboda halin murna ne ko kuma an fama mata ciwo ne na abin da yayi wakana a baya ya dawo sabo. Ba mu dai iya tabbatar da wannan ba. Babu abin da ta iya furtawa sai dai kawai ta ce cewa da ta yi
alhamdulillah.
Wannan wanda yake nuni da cewar ta samu abin da take nema kuma wanda shi ne adalci. Adalcin da take nema an tabbatar mata da shi a kotu. To daga bisani mun samu tattaunawa da su waɗanda suka shigar da wannan ƙara, wato wakilan gwamnatin jihar Kano kenan, wanda kwamishinan shari'a na jihar Kano shine wanda yake tsayawa akan ita wannan shari'a, kuma shine babban wanda yake jagorantar waɗanda suke ƙarar su waɗannan mutane, wato barista M.A. Lawan, kuma ga abin da shi ma yake faɗa jim kaɗan bayan an fito daga ita wannan shari'a.
Okay, thank you very much. Today, as you are well aware, the matter came up today for judgment. And judgment was delivered. There are about five head count of charges.
Mun gode sosai. Kamar yadda kuka sani, yau maganar ta taso kuma an yanke hukunci. An tuhumi wanda ake zargi da abubuwa guda biyar, kuma mun yi nasarar tabbatar da hudu. Mun tabbatar wa kotu cewa an yi garkuwa da ɗan Adam saboda an yi garkuwa da Hanifa. Mun yi nasarar tabbatar da cewa mutum na farko da muke tuhuma ne ya sace ta, kuma mutum na biyu da muke tuhuma ya san da maganar sace ta amma ya ɓoye maganar ya ki sanar da hukuma. Na uku kuma mun tabbatar wa kotu cewa akwai haɗin baki tsakanin mutum uku da ake zargi. Na huɗu kuma shine kotu ta tabbatar da batun yunkurin garkuwa da mutane, kuma a kai ne aka yanke musu hukunci. Sai tuhuma ta biyar da bamu yi nasara a kanta ba, na tuhumar budurwar shi Abdulmalik da ba da gudunmawa wurin aikata laifin. Kotu ta wanke ta akan wannan. Hukuncin garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa da kuma ɓoye gawar ita Hanifa, wannan hukuncin kisa ne, kuma an yanke wa wanda muke tuhuma na farko da na biyu. Sannan kan ɓoye bayanan sirri kuma shi wanda muke tuhuma na farko an yanke masa hukuncin shekara biyar. Shi kuma na biyu idan ban yi kuskure ba an yanke mishi hukuncin shekara biyu. Na uku ma shekara biyu. Muna murna sosai gaskiya. Wannan ya nuna cewa ɓangaren shari'ar mu na aiki yadda ya kamata. Mutane za su iya yarda da ɓangaren shari'ar mu. Ba ma iya nan ba, ɓangaren jami'an tsaron mu ma sun yi kokari. Wannan shari'ar an yi ta ne da haɗin gwiwar hukumar bincike na farin kaya da kuma 'yan sanda. Wannan shi yasa aka samu cikakkiyar nasara. Wannan bincike ne da ya yi nasara ƙwarai da gaske.
Abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman ne ya fassara kalaman da kwamishinan shari'ar na jihar Kano barista Lawan M.A. ya yi da Turanci. To sai dai kawun Hanifa bai ɓoye ɓacin ranshi ba, ya bayyana rashin jin daɗin shi da wannan hukuncin da aka yanke.
Sunana Siraji Suleiman Zubairu ne. Wane ga mahaifiya?
Kai kawun Hanifa ne, yayan mahaifiyarta.
Mun fi mai da hankalin mu akan jiran nan Ubangiji ba na mutane ba. Gaskiyar magana. So duba ga irin yanda al'ummar duniya suka yi kokari wajen yin addu'a da kuma su mahukunta abinda suka nuna wajen gaggawar zartar da hukuncin duba da ya saba ga abubuwan da suka dinga faruwa akan wasu kisa-kisan, to za a ce sun gogarta. Amma har yanzu hukuncin da aka yanke ba mai daɗi ba ne, duba da ni ɗabi'ata da kuma irin halina da abin da nake so duniya ta sa a gaba, based on the field da nake aiki na jami'in tsaro ne. Hukuncin bai min daɗi ba. In the sense that me zai sa wanda za a yanke wa hukuncin kisa kuma a bashi dama ta yi shekara biyar a duniya? Ciyar da shi fa ake a prison, abincin mutane ake daɗa bashi, ana kashe kuɗaɗen mutane, ana tara mutane, ba za a yi musu hukunci nan take ba. Kuma ana so a yi hukunci ne don kada mutane su dinga aikata irin wannan abu. Shi yasa gashi nan laifuffuka suna ta wahalar da mu, kuma babu jami'an tsaron da za su iya kawo da za su iya taklin laifuffukan da ake. Ni bin daɗi ba, amma wannan ra'ayina ne.
K kenan ba a cikin yan kwanakin nan za a aiwatar mishi da wannan hukuncin kisa ba?
An yanke mishi hukuncin shekara 5 a gidan yari, sannan da hukuncin rataya. To wannan hukunci ne ya fi dacewa da shi kenan. Wannan ba hukunci, wannan ba doka bace yake a Najeriya. Yi sale bubuka ba za su kare ba. Shi kuma ɗayan an yanke masa hukuncin, wa abokin aikin nasa an yanke masa hukuncin zaman yari shekara 2, sannan kuma shi ma da hukuncin rataya. To da kuɗin wa za a ci da su su shekara 2? Kuma irin wannan daga kafan ne yake sa wata gwamnatin ta zo ta ce amma yafe musu ku gamsu sun dawo cikin al'umma suna rayu.
Wasu mazamna Kano sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan hukunci da aka yanke masa Abdul Malik Tanko makasan Hanifa.
Sunana Muqaddas Dawaki. Hakika hukuncin da wannan kotu ta yanke hukunci wanda za a iya cewa mai kyau, tunda duk wanda ya kashe kamata ya kashe shi, sai dai muna fatan Allah ya sa a yi implementing din wannan hukuncin a kansa. Ya zama da cewa an zartar da wannan hukuncin ba don komai ba sai don na baya su gani, kuma tabbas in ana yin wannan su mutane da yawa su tsoron aikata irin wannan ayyuka saboda su san su ba idan an kama su kashe su za a yi.
Sunana Aliyu Ali Musa da ke jihar Kano Dawo. Gaskiya mun ji daɗi sosai akan wannan hukunci da kotu ta zartar akan Abdul Malik Tanko wanda ya kashe Hanifa. Allah ya bada ikon zartar da wannan hukunci domin ya zamo izina ga sauran masu aikata miyagun laifuka a faɗin ƙasarmu. Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya.
Sako daga Usama Zakaru Sau, jihar Zamfara. A gaskiya wannan hukunci da an kama makashin Hanifa Tanko, wannan hukunci shine daidai da abin da yayi. Ka gani zai zamo izina ga wasu masu irin wannan ɗabi'a. Gaskiya kotu kwarai da gaske ta yi abin da ya kamata. Na ba shi shekara 5 a gidan yari, sannan a mai hukunci kisa. Shi kuma wancan wanda da shi an kaɗa kai, shi mai shekara 2 shi ma a kashe shi. Da ita kuma wannan wanda an kaɗa shekara 2, gaskiya duk kotu ta yanke hukunci daidai da gaskiya. Da haka muna ma shari'an nan fata alkhairi da wannan hukunci da daidai. Kuma muna ƙara tunawa gwamnan Kano Dr. Abdullahi Ganduje da cika wannan alƙawarin da yi na cewa duk an ka yanke hukuncin kashe Hanifa cewa shi da yake ya sa hannu da amma wannan tankwayin hukuncin kisa. Gana kware da gaske, mun gode mun gode.
Gaskiya muna gode ma Allah da wannan hukunci da aka yanka ma wannan bawan Allah daidai da abin da ya aikata. So gaskiya muna farin ciki sosai ga wannan gwamnati ta jihar Kano da adalcin da aka yi akan wannan bawan Allah. So gaskiya hakan yakan nuna mana cewar gwamnati idan har abu ya faru, idan ɗauka an kai ma gwamnati ta kan yi adalci. Gaskiya mun yi farin ciki da haka. Allah ya rufa asiri, Allah kuma ya taimaka, Allah kuma ya ƙara rufa mana asiri.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Apple Podcast, Google Podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a Kanan Dabo, da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau akan mita 93.3, da kuma Badegi Radio a Mina jihar Niger akan mita 90.1. To bani mu rihe shirin da kunshin labaran jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a ga editan jaridar Salihu Makera.
Abban labarinmu mai kanun shekarar bankwanan Buhari, matsaloli 5 da suka addabi 'yan Najeriya, ya taɓo alƙawarin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ne a lokacin yaƙin neman zaɓe, da kuma halin da ake ciki game da waɗannan alƙawarin da ya yi, inda muka taɓo 5 daga cikin waɗannan abubuwan da ya taɓo. Sai kuma labarin da ke cewa da mata masu ƙiba ke rayuwa cikin kunje saboda tsangwama. Sai 'yar shekara 11 mai bayar lissafi da ta ja hankalin jama'a, da kuma zaben 2003 yadda aka bar arewa a rijistar zaɓe. Sai kuma labarin ɗan giyan da ya haddasa rikicin ƙabilanci a Ibadan, da kuma labarin yadda sayar da kuri'a ke barazana ga demokradiyyar Najeriya. Sai kuma a filin mu na tuna baya mun tattauna da Chukwu Emeka Ezefi tsohon gwamnan jihar Anambra wanda ya bayanin rayuwarsa da kuma abin da ya sani game da yakin basasa. Akwai kuma labarin kai hararar da ake ga 'yan arewa a jihar Abia. Idan muka kalli kasashen waje kuma kasafar sai ta yi alƙawarin inganta tsaro a Afirka. Sai kuma zaben Kenya da ke tafe wanda ke da jan hankali. Akwai kuma na kashe mayakan Al-Shabaab da dakarun haɓe suka yi a iyakarsu da Somalia. Sai wasu giwaye da suka ta amfanin gona a Mozambique. Akwai kuma Ukraine za ta fara fitar da kayan abinci zuwa ƙasashen waje da kuma na naɗaɗɗen sarkin Kuwait a matsayin Prime Minister ƙasar. Sai kuma kafa ƙungiyar matan Kano da aka yi a wannan mako. Ɓangaren Al'ajabi kuma wata giwa ce ta kashe wata mata. Sannan kuma ta je gidan da ake jana'iza ta tattake gawarta. Sai kuma wani mai shekara 25 da mutane ba su yarda ba saboda Allah ya masa siffar tsoho suke ganin shekarun sun wuce haka. Akwai kuma iyalan da yakin rikirin ya raba su da karansu tsawon na wata hudu amma suka koma gida suka iske karen yana gidansu. A ɓangaren wasanni kuma mun yi nazari da sharhi kan halin tsakamewa da fitaccen ɗan ƙwallon na duniya Cristiano Ronaldo ya shiga. Sai kuma labarin yunkurin komawar Suarez ƙungiyar da ya taso tun ƙuruciya wato National da ke ƙasarsa a wannan karo.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed da wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim sai editan mu Sagir Kano Sali ni Halima Jumrau ke sallama da ku huta lahiya.